ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu a daidai wannan rana na 3 ga watan Ramadan shekara ta 1445 insha Allah zamu ci gaba daga tafsiri da muka fara jiya wancan jiya mun tsaya a hukuncin al-isti'aza mun yi magana akan manganun malamai kan mutum zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a karatu ko kuma a sallar sa to galibi suna cewa mustahabbi ne galibi suna cewa mustahabbi ne akwai ma malaman da suke ganin a cikin sallah ma ba magana a karanta kamar malikiya amma dai galibin malaman suna cewa mustahabbi ne yanda za a tilawa a karanta akwai malaman da suke wajabtawa wannan magana ce wato ta malamai daga cikin wanda suke wajabtawa kai Abu Ibn Abi Rabah akwai Sufyan Ibn Sa'id al-Thawri akwai Al-Auza'i akwai Dawud al-Zahiri kuma wannan shine zaban Ibn Hazm shine zaban kuma Al-Albani amma galibin malamai kamar yadda muka faɗa san malamin da suke mazhabobi ba sa cewa wajibi za a tilawa sai an karanta al-isti'aza wannan shine galibin sahabbai galibin tabi'ai Abu Hanifa Shafi'i Ahmad abinda ke al-mu'tamad a mazhabin sa yau insha Allah za mu shiga kai tsaye bismillahir rahmanir rahim wato da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan akwai hikima wato mai gamsarwa kwarai da gaske da kwarewa mai girma wajen farawa da bismillahir rahmanir rahim wato akwai abinda ubangiji yake son mu shiri zuwa ga wani abu akwai wani wata shiriya da ubangiji yake son mu shiri zuwa gare ta yayin da ya fara mana da bismillahir rahmanir rahim shine wato kamar da aka sani Allah ta'ala shine ubangiji na gaskiya shine ubangiji da cancanta a bauta masa duk wanda bai bauta masa ba inda ya kamata a bauta masa to da adalcin sa zai iya azabtar da shi duk wanda yace ba zai bauta ma Allah ba to a adalcin ubangiji tunda shi al-aliyu ne al-azimu ne madaukaki ne kuma mai girma ne mai kuma wato wadata ne wadata cikakkiyar wadata to ubangiji yayin da wani ki bauta masa zai iya azabtar da shi haka kuma wanda kuma ya yi kusuri ya kamata yazo da abin cikakke sai bai zo da abin cikakke ba yazo da shi akwai wato tawaya a ciki to shi ma inda ubangiji ya nemi haƙƙin sa duka yace ina haƙƙin sallah cikakken sallah da ake son kai baka yi ba kaga shi ma ba mai sha wato zai iya wato azabtar da mutum a haka saboda haka babu wani wanda zai shiga aljanna da tsawaran aikin sa ba wanda zai shiga aljanna da tsawaran aikin sa sai yayin da ubangiji ya sanya shi a cikin rahamar sa shi yasa Allah ta'ala ke cewa bismillahir rahmanir rahim farawa da ar-rahmanu ar-rahim to akwai sa rai ga bayin Allah kamar yadda wato mazalaye ya faɗa wa sahabbai babu wani wanda aikinsa kadai zai shiga da shi aljanna suka ce hakan ya manzon Allah yace hanni illa ya tazammadani Allah bi rahmatihi sai dai ni din ma ubangiji ya lulube ni da rahmar sa to dama duk wanda zai shiga duk wani ni'ima da ka gani ka samu to na rahmar ubangiji ne rahama ce ta ubangiji to sai ubangiji yayin da zai fara wannan littafi mai albarka mai girma sai ya fara nuna maka fadin rahmar sa to kaga nan akwai wato a sa rai kwarai da gaske wajen bawa da jin cewa wato ubangijin sa littafin da ya sanya masa na dokoki wanda shine tsari za a ba a duniya to kuma ya cika shi falle da rahama sai ce bismillahir rahmanir rahim ar-rahman ar-rahim sai aka zo da shi ma wato a siga na mubalagha ba wai aka ce kawai rahim ba akwai rahim ar-rahman daga rahama ne daga wato rahama to da sai a ce ar-rahim misali irhamu man fis sama'i yarhamukum man fis sama'i sai ce arrahim to in aka ce rahim shine mai rahama kawai amma aka ce rahman arrahim to ana mubalagha ana nuna rahaman nasa mai yalwa ce tausayi da ubangiji ke da shi bayin sa to tausayi ne mai yalwa saboda haka ubangiji kamar yana faɗa mana cewa wato duk da ya sa mana dokoki a wannan qur'anin to ba wai ba zai yi mana wato mu'amala da siya ne mu dukkan haƙoƙinsa ba a da zaran mutum ya zo da wani da ya kamanta to ubangiji zai ninninka masa da rahamarsa zai ninninka masa wannan aiki nashi in kuma wani gazawa ne to cikin rahamarsa cikin rahamar ubangiji ubangiji zai kawo da kai zai yi afuwa zai ɗaga ƙafa zai kuma wato yafi in kuma wani abin alheri ya zo da shi to zai ninninka masa kamar yadda aka sani ubangiji in aka yi aiki guda ɗaya to yana ninkawa goma ne sannan zuwa 700 zuwa kuma abin da ubangiji ya ga dama ya ninninka saboda haka wato cewa da aka yi bismillahir rahmanir rahim kamar ana cewa ne wato kamar ubangiji yana cewa bayi ne ku karanta amma duk lokacin da kuka gani to a cikin suke da rahama ko da wato kana ganin wani doka da yake ganin kake ganin kamar yayi tsauri to a nan ubangiji kamar yana ce maka ne a cikin sa akwai rahama fal saboda watakila kai kadai ne abin naka yayi tsauri misali mu ce in a ce wani ya kashe wani to shi wanda ya kashe a kashe shi ma to shi da yaga abin ya masa tsauri to amma shi ubangiji yana rahama ne ga al'umma ya san cewa idan ba a ce a kashe wanda ya kashe wani ya kisa ba to al'umma ba za ta rayu ba to saboda rahama da ubangiji ke da shi ga al'umma tausayi sai ya ce to wanda ya dai shi ma a mushi daya to ragowar kuma al'umma sai su rayu shi da yake cewa laqad khalaqna insana hayatun ya ul albab wa in aka kisasi kula da rayuwa wato wannan zai baku rayuwa na zaman lafiya saboda haka nan da yake bismillahir rahmanir rahim abinda wato ubangiji yake shirin ta mana shine rahamarsa faffadan rahamarsa da kuma faffadan wato jin kasar tausayin sa wato wannan yana nuna maka cewa babu wani wanda zai ce wai dokokin alqur'ani sun ya mishi tsauri babu rahama a ciki duk wanda yace dokokin qur'ani ya mishi tsauri babu rahama to qur'ani yana kare tashi saboda qur'ani a mafarin littafin sa ma mafarin abinda ubangiji ya fara faɗa a littafin sa shine bismillahir rahmanir rahim wato sai da ubangiji ya siffanta kanshi da rahama da jin kai saboda yana maka cewa rahamarsa yarin jayi fushin sa da wani bawa zai zo da wani abin da zai fusata ubangiji sai kuma ya zo da wani abin da zai dada masa to ubangiji zai fara gabatar da wannan dadawan ne saboda rahamarsa tarin jayi fushin sa wannan shine amfanin bismillahi da kuma cika shi da arrahman arrahim Allahu yana magana ubangiji da ake bauta bisa soyayya da bisa girmamawa arrahman kuma yana nuna wato ubangiji da yake wato yana cike da rahama arrahim kuma yana sai da rahaman nasa ga bayi to kaga duka wannan akwai sa rai akwai hikima kware da gaskiya kuma akwai wato dacewa a fara da bismillahir rahmanir rahim sai abinda malamai ke magana game da ita basmala nan aya ce daga cikin qur'ani ko ko ba aya bace daga cikin qur'ani sannan kuma aya ce daga a kowace sura ko ba aya ce a kowace sura ba sannan kuma ɗaya daga cikin ayoyin bakon fatiha ce ita wannan basmalan koko a'a ita daban take ita aya ce amma ba tana cikin wato fatiha bane wannan duk malamai akwai maganganu akan shi amma dai ijma'i na malamai tun daga sahabbai musamman dai sahabbai ijma'i na sahabbai shine wato basmala magana ce ta ubangiji sabanin ji abinda muka faɗa muka ce al-isti'aza a'udhu billahi ba magana ce ta ubangiji ba al-isti'aza wannan kana yin biyayya ne ga ubangiji yayin da yace fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'id billah wannan biyayya ka masa sai ka ce a'udhu billahi amma shi basmala wannan kai tsaye maganar ubangiji ne ubangiji ya saukar da basmala bismillahir rahmanir rahim ayan da yazo a wannan lafazi wannan magana ce ta ubangiji saboda haka duk wani hukunci da qur'ani ke da shi to basmala ma bismillahir rahmanir rahim ita ma tana da wannan hukunci din sabanin kamar yadda muka faɗa jiya a al-isti'aza a'udhu billahi akwai abinda ba zai yi ka ka amfani da isti'aza kamar ka ce zaka rantsi da isti'aza ba ba a ce za a rantsi da a'udhu billahi ba a yi wannan amma kaga wani lokaci ai babban halacci mutum yakan ce ko yasin ko yakan ce alquran ko wani abu irin wannan kamar waye to saboda wannan magana ce ta ubangiji magana ta ubangiji kuwa da siffofin sa da shi kansa ubangijin ya halatta ka rantsi da shi da su duka to amma shi al-isti'aza wannan biyayya ce ba za ka rantsi da biyayyan ka ba ba za ka ce na rantsi da biyayya na ba na rantsi da biyayyan da nake ma Allah ta'ala wannan ba za ka yi haka ba to muka ce ba ijma'in malamai musamman sahabbai abinda yake ya tabbata a wajen su shine basmala magana ce ta ubangiji ba magana ce ta wanin sa ba basmala magana ce ta ubangiji dalilin haka shine abinda yazo a cikin sahih muslim daga Anas ibn Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa unzilat alayya sura an sauka mun da wata sura fa qara'a sai na kuma sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar wato sai manzon Allah yake an saukar mun da wata sura da ya tashi karantawa sai ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar har zuwa karshen sura kaga wannan yana nuna maka cewa basmala ta yana wato tana cikin a dunkule abin da aka saukar masa saboda aida sai ya cire ta amma sai ya ce bismillahir rahmanir rahim kuma ce inna a'tainakal kautsar kaga wannan yana nuna cewa basmala ita ma an saukar masa ne da ita wato akwai banda wannan akwai hadisi da yafi wannan fitowa fili ya nuna cewa wannan basmala ita magana ce ta ubangiji hadisi a ce sunan abi dauda daga abdullahi ibn abbas yace manzala la ya'rif fasl as-sura manzala baya sanin tsakanin sura da sura an kawo karshe wannan an kawo karshen ta wancan kuma a shiga wata sabuwar sura sai bai sanin wannan wa fi riwaya a wata riwaya inqida as-sura baya sanin karshen sura hatta tanazzala alaihi bismillahir rahmanir rahim sai da ubangiji sai kan masa da bismillahir rahmanir rahim naka yayin da jibril yazo yana karanta mishi sura to idan yaji jibril yace bismillahir rahmanir rahim to ya san an kawo karshen sura za a shiga wata sabuwar sura ce wannan da nan ne ta haka ne manzon Allah yake sanin cewa lallai wato an zo an shiga wata sabuwar sura kuma an kare suran da ake kai wannan sanadi ne ingantacce Abu Hurairah yake ruwaitowa ta hanyar Sa'id ibn Sufyan ibn Uyayna daga Amr ibn Dinar daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah ibn Abbas kaga wannan yana nuna maka cewa wato ita kanta basmala din an saukar da ita ne daga sama basmala wato an saukar da ita ne daga sama ubangiji ne ya faɗa ma Jibril kuma yazo ya dauka wannan sakon yazo ya gaya manzo Allah irin yanda yake daga Allah ta'ala wannan kuma shine abinda ijma'i sahabbai ke nunawa ya sahabbai da suka tashi za su rubuta Qur'ani suka tashi su rubuta Qur'ani sai suka cire duk wani abin da yake ba Qur'ani ba tunda da ta akwai dan suka a gefe da gefe suka dan yi dan tafsiri ko wani abu makamancin wannan sai rubuta wani abu da zai ƙarin bayani ma Qur'anin to da suka tashi za a rubuta lokacin Uthman sai suka cire duk wani abin da yake ba Qur'ani ba suna yin tahmisi da ta'shiri a lokacin tahmisi da ta'shiri shine kamar yadda mun yi tumuni da azo wani sai wani alama a ce wannan to an yi sumuni an yi wane ne an yi rubu'i an yi kaza an yi kaza an yi kaza to kuma suna yin wani tahmisi da ashiri da sauransu to sai suka cire wannan suka bar qur'anin kawai sai basmala kaga wannan yana nuna maka cewa bismillahir rahmanir rahim magana ce ta ubangiji sabanin al-isti'aza sabanin wanda yake ganin ita ma basmalan ko ba magana ce ta ubangiji ba ɗan baya an samu sun kawo wannan manganu amma ijma'i sahabbai abin da yake nunawa shine basmala magana ce ta ubangiji kuma wannan shine yake da goyen bayan hadisai gashi mun kawo guda biyu daga ciki to sai abin da malamai kuma ke kawowa nan ne aka dai sabani ita basmala din kowace sura idan ta cika to za a ƙara da basmala ta zama cikon wannan suran ce ko ko a'a basmala ita tana zaman kanta ne basmala tana zaman kanta ne zama kawai basmala mabudi ce ita basmala mabudi ce na kowace sura malamai suna da magana guda uku a wannan babu na farko shine masu cewa ta aya ce wato aya ce daga a kowace sura wato kowace sura in kace in ka tashi inda zaka ce inna da yakal kautsar baka ce bismillahir rahmanir rahim ba wai kamar ka bar ɗaya daga cikin ayoyin ta wannan magana ce daga cikin manganun malamai magana ta biyu shine wasu suka ce ai na ba ita ba ma aya bace ba ma wato aya ce daga cikin surori ba aya ce daga cikin surori ba ita dai aya ce a karan kanta to kaga wannan magana ce ta biyu magana ta uku shine wasu cewa a'a aya ce kawai a sura Fatiha kadai wato magana ne guda uku malamai suke da shi sai dai abin da yafi yafi malamai suka fi goya ma baya shine ita basmala aya ce a karan kanta ba ta cikin sura amma ita aya ce a karan kanta mabudi ce da ita ce ake gane wato sura da sura wato ita takan tsaya ne a matsayin wato kamar wani mabudi in za a shiga sura to ba a ce ba a san a shiga kai tsaye sai an kawo wannan basmala din wannan ita ce shine abinda wato za a fahimta daga aikin sahabbai shine abinda za a fahimta daga aikin magabata da suke nuna da suke faɗan cewa basmala magana ce ta ubangiji amma ba sura ce ba ɗaya daga cikin ayoyi ne na sura ba kaga wannan shine abinda Abdullahi dan Abbas ya faɗa a hadisin baya da muka faɗa yace kana la ya'rif fasl as-sura baya sanin wato an zo karshen sura sai a ce bismillahir rahmanir rahim kaga shi a wata Abdullahi dan Abbas wato kuma da abinda yake fahimta daga abinda manzo Allah yake fahimta daga ita kanta basmala din ita shine wato basmala ita aya ce amma da ita ce mafarin sura din ba ita ce take zama ake kiddigawa a matsayin ayoyin surar ba ita ce take zama mabudin sura a sannan kuma banda wannan akwai abinda Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam yake fitarwa a cikin Fadailul Qur'an sai kace wa hadathana isma'il ibn ibrahim an al-layth an mujahid an ibn abbas qala abdullah ibn abbas kace wa ayatu fi kitabillah akwai wata aya a cikin littafin Allah aqfalaha an-nas mutane da yawa sun barta bismillahir rahmanir rahim ita ce bismillahir rahmanir rahim kun san daga baya an samu sabani tsakanin magabata musamman tabi'ai akan idan an je za a karanta fatiha a sallah za a karanta fatiha za a karanta bismillah ko za a karanta ba wasu sai suka daina karantawa shine kin a lokacin Abdullahi ibn Abbas ke cewa aqfala hannasu mutane suka bar wannan duk kuma ita aya ce amma ba zai tana yana magana cewa aya ce a cikin suratul fatiha ba yana magana kan cewa aya ce daga cikin ayoyin qur'ani ita ma magana ce ta ubangiji wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana faɗa a cikin majmu'ul fatawa yake cewa was-sawab abinda yafi daidai anna al-basmala ayatin cewa basmala aya ce min kitabillahi daga cikin ayoyin Allah ta'ala haifu kataba as-sahabatu tunda sahabbai har sahabbai suka rubuta basmala din a cikin mushafi a cikin qur'ani da suka rubuce shi idan lam yaktubu fiha ila al-qur'ani saboda su sahabbai ba su rubuta komai ba sai qur'ani yayin da Uthman yasa wa Zaid ibn Thabit su rubuta qur'ani to ba su rubuta komai ba sai qur'ani a wannan lokaci wajaradu amma laysa fihi kat-tahmisi wat-ta'shiri kuma suka cire duk wani abin da ke ba qur'ani ba na tahmisi da ake da ta'shiri wa asma'i suwar da kuma sunanan surori kuma sunanan surori shi ma aka ce za ku ga ai ana cewa wannan surah baqara ce sai a wani alama wani wato wani addu'a sama haka sai an sunan sura to lokacin sahabbai duk sun cire wadannan abubuwan su saboda a lokacin ba a san wani abu da ba qur'ani bai shiga qur'ani duk sun cire shi to shine bitin mai kiyaye tunda har suka yi wannan amma suka bar wato basmala to wannan yana nuna maka cewa basmala din aya ce sannan kuma ibn taymiyyah yake cewa kama anna halatun min as-sura allati qablaha kama inda kuma ita basmala din ba aya ce na suran da yake kafin ita ba wato ba za mu ce yanzu basmala da muka karanta kafin mu karanta alif lam mim na sura baqara ba mu ce aya ce ta suratu fatiha ba za mu ce ba a ƙarshe yake cewa kuma bal hiya kama ka kutiba aya yace kaman da inda yayin da sahabbai suka rubuta ita aya ce anzala Allahu fi awwali kulli sura Allah ta'ala ya saukar da ita a kowace a farkon kowace sura a matsayin mabudi yace wa hadha a'dalu al-aqwali thalatha wannan shine mafi wato magana wadda tafi adalci tafi daidai inji Ibn Taymiyyah kaga anan abin da yake sanya gaya maka shine ita basmala aya ce ta Qur'ani amma kuma ba aya ce ta kowace sura ba to anan kuma ana samun iskali ita aya ce ita to sura Fatiha fa in an duba yanzu muka duba sura Fatiha za a ga a cikin basmala an mata rakami da aya daya aga an samu ta aya daya kuma duk abin da ijma'in malamai duka yace fa kai shine ita Fatiha ayoyi ne guda bakwai gare ta to idan aka ce basmala ba aya bace a kowace sura ba ita ma Fatiha ai sura ce to ya za a yi da Fatiha kenan in kuma aka cire ta zai zama kamar aya shida a dai wato abin da ya fi shahara a kindigan mu to shine wato wannan malamai suke da sabani wajen kaddara ita basmala ta farkon sautu fatiha shin aya ce daga cikin sautu fatiha ko ko a'a ita ma dai kamar sauran surori wato mabudi ce ta sautu fatiha din kamar yadda su ma kansu alqurra din suke sabani akwai makaranta na kufa da wasu daga cikin makaranta na makka su sun tafi akan cewa wato ita aya ce ita wato basmala aya ce bismillahir rahmanir rahim in za a duba wato musafin mu da yake hannun mu a yanzu zaka gani an mata rakami da guda daya saboda mu muna daukar riwaya ce daga Hafs kuma daga Asim ibn Abi Najush shi kuma dan Kufa ne shi kuma yana riwaya ne wato daga su Abu Abdurrahman Sulami daga Uthman bin Affan da Ubay bin Ka'ab da Abdullah bin Mas'ud zuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su a wajen su wato suna daukan fatiha da basmala a cikin ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha saboda haka yayin da kawai zaka rubuta fatiha da riwaya ta Hafs sai kaga sun rubuta mata rakami guda daya na daya ita ce wato farkon aya ta suratul fatiha sabani kuma makaranta na basara su ba su daukar ta bazai aya sai dai suka ji ayan karshe ne sai su raba ta sai wajen ghayril maghdubi alaihim sai su mashi ita ma aya ce mai zaman kanta haka ta zama guda bakwai din kenan wannan haka abin ya ci gaba da wakana ba wai qurra din kadai su ne suka yi sabanin ba har daga baya manyan malamai na wannan al'umma sun samu sabani akan wato ita wannan basmala din ta sautu fatiha aya ce daga cikin sautu fatiha ko ba aya bace ikhtiyarin Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da wasu su kamar Sa'id ibn Jubair sun tafi akan cewa aya ce dan cin ayoyin Qur'ani wannan kuma shine lahirin abin da ake rubutawa daga Abdullah ibn Zubair daga sahabi ne shi wannan shi ma mai tashi yana karantawa yana in zai karanta wato sura sai ya karanta in ya karanta fata sai ya fayara da fata da bismillah tukuna har ma yana inkari yana cewa ma dan me mutane ba sa karanta basmala din yayin da suka tafata yana ganin kamar wani girma kai yake hana su ko abin da ya kama da wannan sai dai galibin makaranta sai kuma galibin malamai kamar su Abu Hanifa da masu mazhabin sa kamar Malikiya kuma tace riwaya daga Imam Ahmad abinda suka dauka shine wato ita basmala ba aya ce daga cikin suratul Fatiha ba ita ba aya ce daga cikin suratul Fatiha ba ita ma dai kamar sauran surori aya ce a farkon kowace sura a matsayin mabudi amma dai ita ce take bude maka sura amma Fatiha tana farawa daga alhamdulillahi rabbil alamin kuma wannan shine kamar zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine abin da ake rawaitowa daga Imam Ahmad riwaya daga gare shi ya da riwaya guda biyu sai Ibn Taymiyyah yana cewa riwayar da take cewa Fatiha wato basmala tana daga cikin ayoyin Fatiha to bai inganta ba inji Ibn Taymiyyah amma dai ana rawaitowa daga haka sai Muhammad al-Amin al-Shinqiti shi kuma shi abin da yake gani shine a'a ba haka kamata a yi ba kirawoyin da aka zo su suke kindiga a matsayin basmala ba zai yin wato aya daga cikin ayoyin Fatiha to ita wannan ta daga cikin ayoyin Fatiha kaman kira'an wato haf da muke karantawa yanzu haf daga Asim kaman kira'an wato Ibn Kathir al-Makki shi ma a kira'an sa yana karantawa ne da basmala a matsayin ita ce aya ta farko sai a shaidi nake cewa amma wasaran qurra da ba sa karantawa da basmala a matsayin aya ce daga cikin Fatiha sai dai dukan su sun yi ijma'i kan cewa ba zai yi karanta Fatiha ba sai ka fara cewa bismillah duka wannan ijma'in su ne amma dai kuma suna cewa basmala ba aya bace ita aya ce mai zaman kanta kawai a matsayin mabudi yake cewa to kaga annabi sai ya zama a wajen wadannan makaranta kenan ba aya bace wannan maganar da shi Muhammadu al-Amin al-Shinqiti yarin jayar kenan sai dai anan ma kamar yadda muka fada kafin nan a cikin wasu darussa namu abinda yafi karfi a maganar malamai shine basmala ba aya ce daga cikin suratul Fatiha ba wannan magana ta fi karfi basmala ba aya ce daga cikin suratul Fatiha ba ko da wasu daga cikin makaranta suna sanya ta suna kiddiga ta a matsayin ɗaya daga cikin surorin Fatiha kamar wato riwayar da muke daga Asim in an duba za a ga ana sa ta a matsayin lamba ɗaya amma abinda galibin malamai suka tafiya zuwa gare shi sune kuma maganar Ahnaf shine maganar Malikiya shine maganar sai Imam Ahmad shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine ikhtiyarin da yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa basmala ba aya ce daga cikin ayoyin Fatiha ba ita dai aya ce mai zaman kanta kawai suna cewa saboda ai gashi ita basmala din a sallah in zuwa makaranta mun zuwa makaranta sallah a sallah ba ma asr ba ma bayyana ta asr ta muke yi ita kuma alhamdulillah Fatiha wajibi sai an karanta ta a sallah wajibi sai an karanta ta a sallah la salata liman lam yaqra fiha Fatiha al-kitab la tujri salatu ahadikum idza lam yaqra Fatiha al-kitab inda maza Allah ba zai yi mutum yi sallah ba bai karanta Fatiha ba in ya karanta wato in ya sallah bai yi Fatiha ba mazala ki cewa fahiyatu naqatun ghayru tamma wato tawayya ce to in kace ba a karanta kada kan mutum ya wato dole sai a karanta basmala to wanda bai karanta ba kamar ka ce bai karanta bai zo da ita cikakkiyar ta bace da wannan ɗaya daga cikin wato abinda suke yasa suke cewa ba fa ita basmala ba ta cikin Fatiha sannan kuma akwai riwaya daga da Allah ta'ala yake faɗa ta hadithul qudsi yake cewa na raba sallah wato yana nufin fata na raba sallah tsakaniya da bawa da idan yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga sai bai ce in yace bismillah ba sai ce in yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga yana nuna maka cewa basmala aya ce amma kuma ba ta cikin ayi dake cikin wato fata wannan shine kusan abinda da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai suke rinjayarwa duk da wasu an samu magabata kuma sun dauki a matsayin aya ce kamar su Aqwa kamar su Sa'id ibn Jubair kamar su Abdullah ibn Zubair amma dai wannan muka ce ba kamar su Ibn Jurayt Abdul Malik ibn Jurayt amma dai wannan ba shine wato abinda da yawa malamai suka fi tafiya zuwa gare shi ba galibin malamai suna daukan basmala a matsayin aya amma ba a matsayin ita ma aya ce daga cikin ayoyin Fatiha ba saboda haka idan muka ce bismillahir rahmanir rahim wannan dama haka duk qura suka tafi akai ban za mu karatu dama sai mun ce basmala mi basmala balla mi al-isti'ala ba sannan mi basmala sannan mu ce alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma mu kawo sauran sukatun sura da in za mu yi mu ci gaba da karatu a haka din sai dai a nan a tamu mutuwan da suke cewa ba dole bane sai an kwaita wato fatiha bas bala baya cikin wato ayoyin ta anan ba sa cewa kun aje sallah kar ayi wannan ita kun aje sallah ayi ko kar ayi wani sabani ne mai zaman kanshi amma su kansu qurra galibi suna cewa kun aje sallah ayi ba yi alaka da wannan wannan cewa ayi ko kar ayi magana ce ta fiqh ba magana ce ta cewa basmala tana cikin karatu tana cikin wato sautu fatiha ko ba ta ciki ba duk da wasu malamai sun shigar da ita suna ganin wai in kana kanta da wancan qira'an shike na ba sai ka karanta basmala ba ko wani abu makamancin wannan da amma baya ciki gaskiya baya ciki shi wannan wani sabani ne mai zaman kanshi kuma galibi ya fi alaka da malamai na fiqh bai da alaka galibi da cewa tana cikin wato fatiha ko ba ta ciki Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim anan kaga aljar wal majrur ne kamar da aka sani aljar shine wasu harfa idan suka zo suka kasa wani fi'il wani suna a gaba to suna mai shi zama yana da wasali kasa musamman dai kasara shine wato alamar shi ta asali sauran kuma da yabiya ne to idan aka ce ba'u wannan ba'un harful jarra ce sai ism asalin shi bi ismillahi to amma tun da sai aka cire wannan hamza din sai aka ce bismillahi saboda wato wani usulubi na larabawa galabtu al-isti'mal ana yawan amfani da shi sai aka cire wannan alif din to abinda wato aka saba sani a larabci idan aka nuna jar wal majruf in aka ce kaman fi ila suqi in ka ce zuwa kasuwa to sai ka zo da wani muta'alliqin sa sai ka zo da wani abin da zai maka bayanin zuwa kasuwa nan me kake nufi sai ka ce zaibi ya tafi zuwa kasuwa to kaga yanzu ya ce ka zo da zaibi ya tafi wannan shine muta'alliqi na wannan zuwa kasuwa to yayin da kace bismillah da sunan Allah to me kake nufi bismillahir rahmanir rahim kace da sunan Allah mai rahama mai jin kai to me kake nufi kana cewa bismillah zan karanta bismillah wato ina neman lada bismillah me abin kadarawa me muta'alliqin sa shine malamai suka yi ma fara sabai tun daga lafazin alba'un wa me ma'ananta a yare wato a nan wajen meye ma'ananta me take fa'idantarwa tana fa'idantar cewa wato zan fara ne tare da sunan Allah koko zan fara ina neman taimakon Allah ne koko a zan fara kawai da sunan Allah a matsayin sunan Allah wani abu ne da aka sha'anta mana mu fara da ita to sai suka ce wannan ba'un wata irin ba'un ce asalin ita ba'un irin wannan ba'un ta harful jarra tana da ma'anar al-ilsaq ce al-ilsaq shine wato wani ma'ana da yake da alaka da yake da wato kamar wani abu ya halda wani abu ko da a zahiri wato ya damki abu ko kuma a ma'ana misali idan ka ce wato na rike amsaktu biya duka na rike hannunka kaga wannan wato hannunka ne ka dauke shi ka hada shi da hannun wani kuma hannun naka da hannun shi suka gugu juna kaga wannan a zahiri kenan haka idan ka ce kuma marabtu bidarika na zo na gita ta gidanka wannan a ma'ana kenan kana nuna cewa wato wucewanka ya zo ya hadu da wato shi gidan nasa wannan shine ma'anar al-insaq sai ka ce wannan watakila wannan ba'un ta magana tana da ma'anar al-insaq ce kace bismillah kamar ka ce ne wato zan bude littafin Allah tare da a gefe na kuma akwai bismillah akwai sunan Allah tare da a gefe na akwai sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan ma'anar farko kenan wannan ma'anar yana da rauni kwarai da gaske saboda bai bada wani ma'ana ko ma'ana ta ibada ba ko dai ibada a yaba ubangiji kuma a nemi taimakon sa kamar da kuka sani a qur'ani babu wani abu da ake yin sa kawai haka nan babu bai da wata fa'ida yayin da idan muka ce kawai na ce bismillah wato zan shiga karatun qur'ani a tare da ni ko a gefe na akwai sunan Allah ai ban yabe shi ba babu wani yabo ko ta fuskar neman taimako ko kuma ta fuskar in tsarkake shi to ma'ana ta biyu shine wanda yake cewa wannan ma'ana ta musahaba ce musahaba shine wato tana kusan yana da tana da alaka da iltisaq ko al-ilsaq al-ilsaq ita ce za ka dauko sai hada ta da ma'ana ta musahaba shine take da ma'ana ma tare da idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kaman ka ce ne zan da su tare da sunan Allah zan shiga wannan karatu da zan yi tare da sunan Allah ma'anar shi dai da ma wannan idan aka duba za a ga da yawa daga cikin banda malamai da ahlus sunna akwai malamai da suka karfafa wannan ra'ayin suka ce abinda ake nufi da bismillah shine ayi ma'a ismillah ta aftatihu qira'ati tare da sunan Allah zan bude karatu na duk da kuma akwai mu'tazila lokacin wanda suke karkace ma ahlus sunna suka dauki wannan su sun fi san wannan ma'ana ba wato ba sai ita ma'ana ba in ba wannan ma'anan ba saboda su in za a tuna su suna cewa dan adam bai da shi ke da mashi'ar sa shi ke ganin damar sa yayin da yayi aikin alkhairi ko aikin sharri to wai ba ubangiji ne ya ga dama yayi ba kamar yadda aka sani Allah ta'ala yana cewa ma tasha'una illa ayyasha Allah ubangiji yana da ganin dama Allah ta'ala kuma shi kuma dan adam Allah ya ba shi ma na shi ganin dama amma ganin dama dan adam yana kasa da ganin dama ubangiji yanzu yayin da muke son zamu wani karatu mun ga dama mai karatun muna da niyyar mai karatun amma da ubangiji bai ga dama da ba za mu karatun ba to su mu'tazila abinda suke faɗa su ba sa cewa ba sa son wasu ce wai ai wannan karatun da muka yi akwai ganin dama ubangiji tare da shi wai in aka ce akwai ganin dama ubangiji to ya mana dole kenan ya ce dole ne yasa dole muka yi karatun kenan in kuma ya dole ne to dole dan me idan wani ya saba kuma zai azartar da shi daga sai suka ce su ba su ji da wannan maganan ba sai dai a ce dan adam shike da ganin daman sa to anan ma shi ne suka zo da wannan aqida idan suka ce ina neman taimakon Allah wato ina sana fara da sunan Allah wato ina neman taimakon sunan Allah yayin da zan fara karatun Qur'ani ka kaman kana son ka mika ma wato ganin daman ka zuwa ga karkashin ganin daman ubangiji kenan su ba su ji da wannan ma'anar ba sai suka ce a'a wannan azama kai kace wa shi dai wannan sai dai ma'ana ce ta musahaba kaga yadda malamai ke bi suna zakulo duk wani sharri mai sharri kaga wannan wato ma'ana ne mai zurfi kwarai da gaske in mutum bai lura ba zai gane ba sai dai kuma wato ba kowane mutum ne in ka ji ya faɗa cewa wannan bismillahi ma'anar ta musahaba ce zaka ce mota ba wata zai bane a'a wannan ina san dai in gaya muku cewa wato su mu'tazila ga yanda suke kallon abu su kuma ahlus sunna yanda suke faɗa cewa tare da sunan Allah ina nuna wato tare da sunan Allah ina neman tabarruki da sunan Allah wato sunan Allah shine mun jagora yayin da zan yi wannan karatu din wannan shine ma'anar musahaba a wurin ahlus sunna sai ma'ana ta uku shine ma'anar bismillah ma'ana ce ta al-isti'ana wannan ba'u ta al-isti'ana ce wato ina neman taimakon sunan Allah a karatun da zan yi wasu malamai suka rinja da wannan wasu daga cikin yan uwa ahlus sunna sun fi son wannan ma'anar ta uku wacce ma'anar ta biyu saboda akwai musahaba akwai mu'tazila sun dauki ma'anar sai ba suna dan bai da ma'anar duk da kuma wannan ba dole bane dan mun yi ittifaqi da su akan ɗaya daga cikin wato manganu su sai ya zama kuma wanda yayi wannan magana shi ma zan ba mu'tazili wannan ba magana ce ta ilimi ba bai kamata kuma a dauka haka ba abinda magana da yafi inganci shine wato a daki bismillahirrahmanirrahim a matsayin musahaba a matsayin kuma al-isti'ana din duka wannan duka ma'ana zai dauka idan muka ce wannan ma'anan wato bismillahirrahmanirrahim ma'ana shine ma'a ismillahi arrahmanirrahim wato zan fara tare da sunan Allah to wannan ma akwai irin sa a hadisi mazala da ya tashi ai daga cikin addu'o'i da aka ruwaito mazala yana yi sai ce bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiu alim anan mazala sai ce bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi da sunan Allah wanda tare da sunansa ba wani wanda zai wato la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi ba wani wanda zai cutu ba abin da zai cutu tare da su wanda yake tare da sunan Allah wanda ya kama sunan Allah to babu wani abin da zai cutar da shi kaga nan karara mazala ce ma'a ismihi shay'un fil ardi kaga wannan ma'ana ta ma'iyyan ta zo sannan kuma za ka iya dukan ma'ana ta al-isti'ana mazala yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tammat kaga wannan shi ma addu'a ce a'udhu bi kalimati anan kaga kana al-isti'ada kamar wani bangare ne na neman taimako yayin da kake neman tsari kamar ka nemi taimakon Allah ta'ala ne saboda dukkan ma'anan zai dauka babu wani matsala akan wannan duk da saboda diya yayin da kace ina tare da sunan Allah zan shiga wannan karatu din ba zan yi ka ce wai ka dauki ka ce tare da sunan Allah ba tare da ka nemi taimakon ba shi yasa a can wancan hadisi aka ga ya ce bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi la yadhurru cewa cutarwa ai wannan neman ubangiji ya yayi maka cutarwa ai neman taimakon sa ne saboda in kace musahaban ma to isti'ana ya shigo idan kace al-isti'ana ma to musahaban zai shigo kuma kamar yadda kuma tabarruki ma zai shigo wato tabarruki shi ne kamar neman lada neman tabarruki da sunan Allah mai rahama mai jin kai anan da aka ce bismillahi sunan Allah ba ana magana wai sunan Allah daban shi kuma ubangijin daban ba kamar yadda aka sani idan aka ce na shiga da sunan Allah wato kana magana wato shi ubangijin shi kansa kake neman taimakon sa ba wai wani suna ne daban wani abu ne daban sunansa sunan Allah ba kamar yadda wasu suka dinga rikikita abubuwa suna rikikita abubuwa ba ta yadda ya kamata ya zama ba shi al-ism din shi yana nuna musamma din ne shi al-ism suna dan kace sunan Allah Allahu
to yana nuna mai sunan ne idan ka ce ina neman ina tawassuli da sunan Allah Ar-Rahim to ba kana cewa Ar-Rahim sufa ce ta Ubangiji da take rabar da shi kanshi Ubangijin ba a'a wannan Ar-Rahim yana nuna shi kanshi Ubangijin ne al-musamma shi kanshi mai suna din kamar da idan aka ce Zaidu Zaidu wannan sunan ba shine daban kuma shi zaki zaki daban ba in aka ce Zaidu ne zai juyo ya amsa saboda wannan sunan yana nuna shi mai sunan ne to shi ma aka ce bismillah anan sunan Allah din yana nuna shi kanshi Ubangijin ne ba wai shi Allah daban kuma sunansa daban ba wannan shine wato abin da yake yafi inganci a maganganu na malamai da suka yi akan matsala sai wato hukunce da ke da alaka da basmala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai anan Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa sai wato ya fara da sunansa Allah shine wato sunansa da yafi nuna zatinsa a cikin sunayen da Ubangiji ke da shi zaka ji an ce Ar-Rahman ismun min asma'illah Ar-Rahim ismun min asma'illah amma ba a cewa Allah ismun min asma'ir rahman saboda sunayen Ubangijin baki daya da sufofinsa suna komawa ne zuwa ga wannan suna na Allah wannan suna na Allah shine a'rafu ma'arif insha Allah muka zo ji alhamdulillah rabbil alamin zamu ƙara bayani kan wannan sannan sai aka ce Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman shine mai faffadar rahama Ar-Rahim shi kuma wato wanda yayin da yake sani da rahama ga bayinsa akwai fasalar da ake yi na Ar-Rahman Ar-Rahim wato mai jin kai a duniya da kuma mai jin kai a lahira Ar-Rahim ga mu'mini baki daya wannan shi ma magana ne na wasu daga cikin malamai su Abdul-Haq sun yi wannan maganar amma insha Allah idan muka zo wajen Ar-Rahman Ar-Rahim na fata na a cikin sautin fata za mu magana kan magana na malamai sai kuma mu kawo magana Ibn al-Qayyim yadda yake ganin abubuwa amma anan akwai hukunce da ke da alaka da basmala daga cikin hukunci na farko shine an shar'anta mana yayin da zamu shiga sallah yayin da zamu shiga sallah muka ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi sai ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar da aka sani wannan a mazhabin mu da malikiya a mu ba wato imam malik baya cewa dole sai an zo da basmala duk da wato idan in aka duba za a ga imam malik ya da riwaya ce guda uku kuma shine mai ishmawu ke higaito mana mai ishmawu yana sai nuna maka mashhurin mazhaba ta malikiya shine a sallah kada kan ta bismillah mashhuriya kenan akwai mai tsakanin mashhuriya da kuma magana tafi inganci wannan magana ce ta malamai aka ce mashhurul mazhab ba shi daidai yake da asahhu qawli sahibul mazhab din ba akwai bambanci to shine sai ya kawo maka guda uku shi mai ishmawu ba za ku sani kenan ba za ku sani wannan magana ba shi bai zaba cewa kai aka ta basmala ba shine sai ya ce maka mashhuri shine wato kar akan ta basmala an ruwato daga imam malik kuma ya ce musahabi ne amma ce basmala kaga imam malik ya da ruwaya ba dai ba dai ba ruwaya ce dai yake da shi ba saboda kar ka tabbata zamanin yayin da wani yace malikawa su karanta basmala a sallah wai ya sa imam malik ne a ka ya sa imam malik dai daga cikin fatawoyin sa to kuma a sauran fatawoyin nasa akwai inda yace kuma a karanta yace musahabi ne ba ba musahabi haka ya faɗa yace musahabi ne akan ta Fatiha saboda haka wato ita shi sha'anin bin mazhaban nan ba wai wani abu ne da yankan wuka ba galibin malaman da aka samu sa da maganganu wurin guda uku wani lokaci akan matsala daya to kuma annabi al'amari shi malaman ba ai kuma nan shi ne abin annabi ba ba zai yi kawai haka nan kawai bita kokari muna kokarin tawfiqin maganarsa da qur'ani ba saboda shi ba shi ne mai shari'a ba shi ma sharhin shari'a yake yi amma manzo Allah shi ne mai shari'a saboda haka yayin da ya zo ya kawo magana uku shi a karan kansa ya kawo magana uku ina ga to wani sa ya sawa masa da aka ga shike in ba aula aje wurin hadisin manzo Allah ya raba kaddama to kai tsaye hadisin manzo Allah abin da nuna mana shine a sunna ce yayin da mutum zai bude sallah ya ce bismillahir rahmanir rahim kafin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine aka ruwaito karra daga aikin manzon Allah daga kuma wato aikin sahabbansa wannan shi aka ruwaito karra daga aikin sahabbansa sai dai abin da yafi zama sunna abin da yafi shahara a sunna shine basmalan yayin da aka karanta to ana asuta ta ne ba a cewa bismillahir rahmanir rahim a bayyane akwai magana da ke cewa wato za a bayyana kamar magana Imam Shafi'i kamar yadda wasu daga cikin mu a nan kasar in kaga wannan cewa bismillahir rahmanir rahim a bayyane to ba wai abin da Imam Shafi'i ne ba akwai wani malamin sa da na wani tafiya da yake bi ko dariƙa sa ko wani abu da ya ce musahabi ne shi ya karanta ya ce bismillahir rahmanir rahim kaga ya halaka ba kanshi sa'a Imam Malik amma bai halaka ba kanshi kuma ya bi sunna ba wannan shi sa wato ake samun cin karo da juna ƙwarai da gaske ba wani wanda zai ce maka wai abu malami guda daya sai ka same shi shi ma aikin da yake a ranar ya sa abu malami babu yanda za a yi a ce ya yi ittifaki da malamin dalibi sai tun daga fitabiya har zuwa wato isha wallahi sai ya saba sai ya saba saboda shi kake malamin a cikin fataba guda daya ne ya mangana guda uku kaga dai ka dai saba to balle kuma abubuwa da yawa lokaci ana samun ma fitowoyin wani shi ma yakan zaba abin da yake so yanzu wani za ka ya ce maka ai a dukura kawo kana ta kawo rigima kuna ta hadisi ai imam malik shi mutum madina ne shi ya san mashiga hadisi ya san makusan shi da haka ya ce kada a ce bismillahir rahmanir rahim da haka mu ba mu ce ba amma kuma kaga shi ya halatta ba kanshi ya halatta ba kanshi kuma shi wani malamin sa shi ma ya ce a dinga cewa bismillahir rahmanir rahim wai ya lamu ce masa kuma shi wani malamin nashi bai kai malik ba shi ma kuma ya bi wannan malamin to indai ka yarda da dai ko al'amura za a isa imam malik to dai ba ka yarda da dai ko al'amura ko za a iya zuwa wato a sauran abubuwa masu yawa ba za a iya zuwa a kawo sunna ta lamar ta araba gadama ko da imam malik bai faɗi wannan sunnan ba kaga wannan mai bai aula kenan hadisi da ya fi shahara a wannan babin shine hadisi da yazo a ce as-sahihain hadisin shu'bah ibn al-hajjaj da yake rawaito da qatada ibn da'amah as-sadusi daga anas ibn malik yake cewa manzon allah da abubakar da umar da uthman sun kasance ba sa suna bude sallah sai da alhamdulillah rabbil alamin wannan in ba za a tuna mun kanta wannan hadisi a cikin wannan haka anan wasu sai suka yi kuskure suka ce to kaga anan wai ai ma hujja ce a wajen mu su masu cewa wai sai dai kada ka ce bismillahir rahmanir rahim to ta kaga nan hujja ce ma mu a wajen mu saboda ga yinan anan an ce ma manzon allah da abubakar da umar suna bude sallah sai da alhamdulillah rabbil alamin kaga ba sa fatiha kenan sai ma shine malamai suka ba sa suka ce anan ai kun fadi na farko dai cewa da ka suna budewa kaga anan muna da hadisi cewa manzo Allah yana bude zuwa istiftahi ba yana budewa ba kaga ba a fade ta ba sannan kuma mun a hadisin mun san cewa manzo Allah yana kanta al-isti'adha kaga anan ma ba a fade ta ba to dan me kuka ce kuma anan ba sama ko yana wancan hadisan kuma anan kuma kaje da hadisin ba sama anan ma tana yana nuna asirtawa ne ba kaga wannan wato shine mashiga na farko da ake kawo musu a matsayin hujja hujja ta nabi kuma shine shi ne wannan hadisin da suke hujja da shi ba hadisi ne zo a lafazi guda daya ba mutane da yawa suka ruwaito daga Anas bin Malik da lafza mabambanta to shi kanshi a wannan hanyar da aka ce suna budewa da alhamdulillahi rabbil alamin wanda ya ruwaito shine Shu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi daga Anas bin Malik to shi kuma Shu'bah sai ya tashi sai ya ƙara ruwaitowa daga Qatada ne yace daga Anas ibn Malik sai yake cewa a take cewa ya ce musu ne a wannan karar ya ce musu ne a yaftatifuna salata bilhamdillahi rabbil alamin wa yajharuna bilhamdillahi rabbil alamin suna wato bayyana alhamdillahi rabbil alamin wannan riwaya tana cikin wato musan na imamu ahmad tana cikin kuma wato at-tahawi tana cikin kuma sahihi na ibn hibban yace yajharuna bilhamdillahi rabbil alamin suna bayyana alhamdillahi rabbil alamin kaga duk abin da ba alhamdulillahi rabbil alamin kaga suna asattawa kenan kaga wannan wato wannan shine abin da dalili yake nunawa a wata riwaya kuma ta ibn hibban yake cewa la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim cewa akai kuma ba a bayyanawa kaga wannan ba yana kuma ba asutawa cewa da akai ba a bayyanawa wannan yana nufin yana nuna ana asutawa kenan to wannan shine riwayan da wato riwayan da akai ruwata daga Shu'bah daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi daga Anas ibn Malik sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikaito sallam Abubakar da Umar da kuma sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda shi kuma anan shi Anas ba wai kasa da kawai ruwata wannan hadisi daga wajensa ba akwai Mansur ibn Zadan akwai Mansur ibn Zadan riwayar sa tana cikin Sunan Nasa'i da sanadi ingantacce yake ruwatowa daga Shu'bah yake ruwata daga Mansur ibn Zadan yake cewa falam yusmi'na qira'ata bismillahir rahmanir rahim bai ji yadda mu karanta bismillahir rahmanir rahim ba kaga yace bai je da su ba wato yayi asu cike na kaga bismillah asu ce za a yi ta ba magana mutum yace wa in zai karanta bismillahir rahmanir rahim in yace Allahu akbar kawai yace alhamdulillahi rabbil alamin wannan muka ce ita kanta ɗaya daga cikin riwayoyi da ake da shi ne Imam Malik yana cewa shi ma a karanta sai dai yana cewa kuma asu ta shi kuma kamar yadda jumhurin malamai ke faɗa banda wannan kuma akwai Thabit al-Bunani wannan duk almajan Anas ne kaga kasana na farko akwai Mansur ibn Zadan na biyu akwai Thabit al-Bunani wannan duk yan basaran akwai Thabit al-Bunani shi ma riwayar sa tana wajen wato a musannin Imam Ahmad sai yake cewa falam yajharu busu bayyana bismillahir rahmanir rahim kaga san asu ta kenan kaga mun kawo malamai guda hudu banda shi kuma akwai al-Hasan al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri babban malamin shi malamin sa ne kuma ya girme su ma a riwaya sa Tahawi ya fitar a cikin da sanadi Hasan yake cewa kanu sirruna suna asirtawa kaga wannan magana ta fito asfili ce kanu sirruna suna asirtawa ke da Imam Tirmidhi ya tashi kawo wannan hadisi yake cewa kaga wannan shine aikin sa aikin sahabbai da yawa aikin sahabbai ya nuna daga ci akwai Abubakar akwai Umar akwai Uthman da sauran tabi'ai da suka biyo su da kyautatawa kuma wannan shine magana Tibyan al-Sauri shine magana Ibn Mubarak shine magana Ahmad ibn Hanbal shine magana Ishaq ibn Rahawiya shine magana da yawa daga cikin magabata cewa mutum in zai karanta basmala a sallah yana karantawa ne a sirraci wato kai ya fito fili ya fada wannan shine wato fatawa ta Abdullah ibn Muqaffal wannan shine fatawa ta Muhammad ibn Sirin fatawa ta Al-Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai wannan kuma shine fatawa ta Ibn al-Abbas Abdullah ibn Abbas kamar da ruwaya take cikin Musannad Ibn Abi Shayba da Musannad Abd al-Razzaq dan haka wato bismillahir rahmanir rahim a sallah idan daga cikin kushinta shine in za a karanta a asurta in za a karanta a asurta to wannan shine abin da yafi shahara a sunna to sai wato hukunci na wato bayyanawa din shi hukunci na bayyanawa kamar da muka faɗa wannan shine wato kamar fatawa na Imam Shafi'i Imam Shafi'i shi fatawarsa shine a asurta basmala a sallah a bayyana basmala saboda in ka je inda su suke mazhabin Shafi'awa su zaka same su kuma suna cewa bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillahi rabbil alamin abayyani mu ba nan kasan ba mu a nan kasan wanda dinisa suke yi da ba wai Imam Shafi'i suke bi ba sun fahimci fatawa Imam Shafi'i ne ba akwai hadisi da ake ruwaitowa daga Anas yake cewa Muawiya da ya musu sallah a Madina sai bai karanta basmala bai bayyana ta ba sai wasu daga cikin muhajiri suka ce masa ya baka bayyana ta ba shike da sai kuma yana bayyanawa wannan hadisi ne sha hadisi ne bara gurbin hadisi ne dhaifi hadisi ne wanda yake malami suka ce a rikirkice yazo abinda kuma zai nuna maka cewa hadisi a rikirkice shine shi Anas din shi da ya ruwaito wannan hadisin da muka rubuta muka faɗa yanzu sannan kuma Muawiya in yana da wannan sunna ya je wato ya samu sabuwar sunna ya dai koma sham bai koya musu ba aida sai ya koya musu sannan mutanen Madina su aida ma su ai tantala tala an sasu su suna asurta basmala ce har gashi Imam Malik ma kaga irin fatawansa to kuma an samu kuma su ba canza ba kuma sahabban nan su ne malaman su kaga wannan hadisi ba zai yi zama daidai ba saboda haka wannan hadisi ne na malami suka ce wa hadisi ne na kuskure hadisi ne wanda ba daidai ba banda wannan kuma akwai wani hadisi da ake rawaitowa shi ma dai daga Anas bin Malik zahirin sa kamar yana cewa za a ce bai basmala shi ma hadisi ne sha'az hadisi ne bada gurbin hadisi Sheikh Razal Albani ya kawo hadisin a cikin sunnat salatin nabi ya nuna hadisi ne akwai kuskure a ciki wanda ake tsammani yayi kuskure shine Muhammad al-Mutawakkil ibn Abi Sarih dama kuma an san shi yana da wani yana da dan awham yayi kuskure a hadisin wasu malai suka ce asalin hadisin ma yanda yake shine wato kanu yusruna sai ya cire yusruna sai ya kawo wani abu da ban shi kuma saboda kuskure kada ka wato abinda aka bayyana shahara a aikin magabata da aikin sahabbai aikin manzon Allah shine asuta basmala ake yayin karatu sai tare da aka arwato daga Abdullahi ibn Zubair shi yana bayyanawa da wasu daga cikin wato magabata an samu suna bayyanawa kamar isu Imam Shafi'i kamar wasu daga cikin kuma tabi'ai an samu suna bayyanawa kamar Abdullahi ibn Umar arwato shi ma yana bayyanawa wani lokaci da wasu daga cikin sahabbai to wannan abin da Ibn Taymiyyah yake cewa ɗayan biyu ko dai da mana mazala wani lokaci ne ya jiyar da su su kuma waɗannan sahabban sai suka ɗauki wannan hukuncin a haka to kaga ko da za a ɗauki shafin sunna sai da a ɗauki shafin sunna na wani lokaci a hayana ba wai sunna ta bai ɗaya ba aikin sahabban nan sai da a ɗauke shi a matsayin alal sa'a a matsayin halacci ko kuma a matsayin sunna ce ta wani lokaci za ka iya bayyanawa musamman saboda wanda suke bayan ka gaya musu cewa fa ina fakanta bismillahi kada wani ya ɗauka cewa ba a karantawa ko kuma ya zamana wato da ta matsala yana karantawa saboda wato mutane su san cewa yana karanta mashru'i ne akan ta basmalan daga baya sai ya daina kaga wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa kuma wannan magana ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske daga cikin hukuncin basmala bismillahir rahmanir rahim abin da aka sharanta mana a addini shine yayin da za a yanka daga cikin abin da manzo Allah ya faɗa shine ayi basmala manzo Allah yake cewa ma an hara min damin wa dhukira ismullahi fakulu abinda aka yanka jini ya furzu ya gudana sannan kuma aka ambaci sunan Allah ku ci kaga ana aka fara maka sharɗai guda biyu aka ce sai na farko sai an yanka tukuna wato in da mun zai zo da wata ɗan guduma haka da ki abin wannan abin yankawan jini bai fita ba ko jini ya kube a wani wuri ya mutu haka to ba za a ci ba haka zalika yace wa dhukira ismullahi aka ambaci sunan Allah to in an ambaci sunan Allah sai ku ci in ba a bace sunan Allah ba a wurin wasu daga cikin malamai sai cewa ba za a ci ba in ba a bace sunan Allah ba aka yanka ba wai mutum kawai eh bismillahi aka sanya mishi abin yankan da yawa aka kawai ta yankawa ba wannan ba ko kuma misali in ya banta wannan wata magana ce daban ba nan ne majalisin yawar wannan ba amma ana magana daga gangan yake cewa bismillahi ko ku a daga gangan yaje kira sunan wannan Allah wannan dangan ma ya kira sunan wannan Allah ba za a ci ba sabanin wanda zaka gani suna yana cewa shi Allah Allah yake Kirismeti yazo Kirismeti yazo wai a bashi wannan abincin ya ci shi wannan abincin ko da ni na yanka ko mun limami ne na garin ku ya yanka saboda wannan wannan abin yankan sun yanka ne saboda suna girma wurin Allah to za a ci ba in sun gada ma su bismillah dari akan wannan abin yankan ba za a ci ta ba ba za a ci wannan abin yankan ba ba za a ci abin wannan abin yankan ba saboda basu ambaci saboda suna girma wurin Allah ne a wannan lokaci to haka shi ma musulmi yayin da dangan yake cewa bismillah a wurin wasu daga cikin malamai suna cewa ba za a ci ba kaga wannan dai daga cikin amfanin basmala kenan daga cikin amfanin basmala shine yayin da aka zo alwala yayin da aka zo alwala mashru'i ne musahabbi ne a wurin galibin malamai wasu malamai ma suna cewa wajibi ne wanda bai yi basmala ba to ba alwala wani wasu malamai saboda hadisin la wudu'a liman lam yadhkur ismullah ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan ba hadisi akwai magana akan sa akwai magana ta fuskar inganci da kuma me yake nufin ya inganta to amma dai musahabbi ne a wajen galibin malamai yayin da aka zo a ce za a yi alwala a ce bas ayi bismillahi kuma wannan na kanga da yawa wasu suna wato sakaci a wannan babu ko da kai kana ganin musahabbi ne to me ne cin yake sai ka yi musahabbi kai kokari kware da gaske ka ce bismillahi yayin da mutum zai alwala kware da gaske wannan abu ne da ake so sannan kuma banda wannan mashru'i ne abu ne halal da aka halatta mana wato abu da bismillahi yayin da duk wani ake alkhairi duk wani ake alkhairi yayin da zaka yi babu laifi ka ce bismillahi zaka yi rubutun littafi ne ka ce bismillahi zaka yi hukuncin ayalauce yake shi yasa wato in zaka gani malaman mu da yawa za su rubuta littafi su ce bismillahir rahmanir rahim wannan saboda koyi da qur'ani saboda koyi da qur'ani qur'ani yayin da zai bude kowace sura yana farawa da bismillahir rahmanir rahim akwai hadisi da ake ruwaitowa gami da wannan babin ya shahara kwarai daga cikin ku ana yawan kawo sa cewa kullu amrin bi balin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa aqda'u aw ta riwaya fa huwa ajdamu aw ta riwaya fa huwa abtaru duk wani abu wanda yake ana son aka kulla kuduri akan sa aka himma to za a aikata shi amma ba a ce bismillah ba to wannan abu mai yankacin albarka ne mai yankacin baya ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ne wannan ma'ana ta fuskar ma'ana haka yake ta fuskar ma'ana ina nufin wato musahabbacin mutum da abin da zai fara ya fara da bismillah ba wai wa'idin ba wai razanin ba wannan kaga yana da wani ma'ana ta razani cewa idan bai yi ba kana iya wani abu ba ka ce bismillah ba Allah ya sa albarka eh amma dai shi wannan hadisi ne wato da'ifi inda wasu daga cikin malamai su as-sakhawi su wato ibnu hajar al-asqalani sun saboda duba da yawan da yazo ta hanyoyi masu yawa sun hassana hadisin to amma gaskiya hadisi ne da yawa malamai mana hadisi sun yi magana kan cewa hadisin bai inganta daga manzon Allah ba a rawaito ta hanyoyi mabambanta ana rawaito shi ta hanyar Abu Huraira ana rawaito shi ta hanyar wato ibnu Abbas hadisan yana cikin An-Nasa'i da shi da Ibn Sinni sun rawaito shi a cikin wato Amal Yawmi wal Laila Al-Hakim Al-Baihaqi Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da shi ta hanyar waɗannan sahabbai amma abin da yake as-sawab hadisi ne mursal magana ce ta Az-Zuhri yake cewa manzo Allah ya faɗa Az-Zuhri kuma shi kanshi ce manzo Allah ya faɗa tsakanin shi da shi akwai aƙalla mutane biyu Az-Zuhri daga cikin malamin Imam Malik ne to aƙalla ya ce wani tabi'i ya gaya mishi sannan kuma wani sahabi ya gaya mishi ko kuma ya ce Anas bin Malik shi rawaya daga ƙananan sahabbai ya ce Anas bin Malik misali ya gaya mishi kaga ya zama mutum ɗaya da tsakanin shi da manzo Allah kenan to amma shi kadai ya ce manzo Allah ya faɗa ba a karba to kuma wannan galibin wanda suka yi riwayan hadisin wannan hadisin daga wajen shi suke aka rawaito hadisin wannan shine galibin albasa su Yunus al-Aili Uqail da su Shu'aib da wasu suka yi rawaito daga Az-Zuhri cewa manzo Allah ya faɗa wanda aka samu ya ce ya ƙara wani Abu Salama a wajen daga Abu Huraira kuma daga manzon Allah shine wani Qurra ibn Abdurrahman shi ma Qurra ibn Abdurrahman da'ifi ne ba amfani hadisin sa in ya kadaita da shi wato mai rauni ne to balle ma ya sa wa manyan sahabban Az-Zuhri ya sa ma Yunus al-Aili ya sa ma al-Uqay ya sa ma wato Shu'aib ya sa ma wasu daga yawa daga cikin manyan almajirai Az-Zuhri ta ka hadisi ne Imam Adh-Dharqutni yake cewa hadisi ne mursal shine mafi ululuwan shi kamar yadda ke faɗa a cikin al-Ilal saboda haka wannan shine wato hukunci na wato kafara da bismillah a kowanne ake alkhairi babu laifi kafara da bismillah a kowanne ake alkhairi amma dai hadisi ake banci a wannan babin hadisi ne wanda bai da asali bai inganta ba ana ruwaitowa kuma da yawa daga cikin malan fuqa hawo suna kawo shi zaka ga malan fuqa hawo ai za su shekil tashi ba sa da su fara sun kawo wannan hadisin to amma hadisi ne wanda yake daifi kuma bai da inganci sai dai da kuma koyi da qur'ani babu laifi dai wani ake alkhairi yanzu zaka fara kace bismillah wannan an samu magabata da yawa suna yi suna fara ake alkhairi da bismillahir rahmanir rahim ina ganin kamar lokaci yayi in kuma lokaci yayi to ina ganin lokaci yayi insha Allah idan muka zo ayi hakuri zamu mun tsaya sosai akan basmala idan muka zo mu shiga ita kuma kan alhamdulillah rabbil alamin fatahan gabaki dayan ta insha Allah bazamu ga tsawaitawa mai yawa ba inda ba an samu irin wannan munasabar ba wannan kaman basmala tana da hukunce wasu abubuwan ma dinna rike saboda ba majalisin bane majalisin tafsiri ba majalisin da za a lamme da shi majalisi na fiqhu ba in ba ka sai a shiga majalisi na masaloli kuma to amma da haka aka babu wani babi da yake alaka da sai an fada dole to dole ayi hakuri kuma mu dan yarda wasu bayanai a gaba gare mu akwai manyan ɗaliban ilimi suna zuwa kuma suna amfana da ire-iren waɗannan maganganun da ake yi abinda makanta dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما بتنبأ إن شاء الله وسلم.